إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزعك من أكيد سعفية أصبر أشرين دقيق قوات رمضان kirana da duka da rayuwa da talatin wanda ake kwatantawa da goma sha biyu ga watan tara shekara ta 2009 a kalandar albashi ina da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da tsara mu a cikin wannan tsohon makallacin juma'a na ahli sunna da kiran dogarawa a karamar hukumar mulki ta sabon gari jihar Kaduna Najeriya domin tunatar da kawunanmu musamman ku iyayenmu mata dangane da wata mas'ala muhimmiya wadda muke ganin ta shafe mu a lokacin da aka yi man maganar bukatar in zo don gabatar da muhabara wanda yana jin tun kafin azumi ya kama ko kuma ya kama kenan ba bani wani mawdu'i da ake so in yi magana a kan shi ba kuma ni ma na manta ban tambaya ba har dai zuwa jiya inda na ga tunani game da abin da ya kamata idan na zo in yi magana a kai amma daga baya sai na dina na tsurkwarai a kan gabatar da muhabarar dangane da gudunmuwar mata wajen gina addinin musulunci ko kuma wajen ci gaban addinin musulunci wannan mawdu'i ina ɗaukar sa a matsayin mawdu'i muhimmi kwarai kasancewar ya shafe ku ne ku mata sa'annan kuma zai ƙara fito da matsayinku a musulunce da irin rawar da ake sa rai ku taka da gudunmuwar da ake sa ran ku bada domin addinin musulunci ya ci gaba idan Allah ya sa kuka fahimci irin ƙalubalen da ke gabanku da kuma irin abubuwan da ake sa ran ku aikata domin al'umma ta gyaru al'amarin ta yake wato ina ganin insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya fa'idantar sa'annan ku kuma za mu kalubalance ku a kan tuje ku yi tunani sa'annan ku ɗauki matakai don ganin ɓangarorin da ku ne musulunci yake sa rai ku toshe ni kokarin ganin kun ba da gudunmuwarku da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa ga kida ya ba mu ikon tabbatuwa a kan hanyarsa ya azurta mu da fahimtar addini ya kare mu da taqawa da kuma ilimi mai amfani a yayin da zan zo na yi tunanin in dawo da wata 'yar tsarawa to sai dai tsarabar ba za ta zama kyauta kawai ba don a ƙarshen muhabarar da zan gabatar akwai littafai guda 20 da zuwa su waɗanda cancantar su zai dogara ne da amsa waɗansu tambayoyi da zan yi don haka idan an zo wannan gaba ga littafai a gabana kuma na yi shirin ba da su ne amma ga waɗanda suka amsa tambayoyin da zan yi insha Allah na kuma Allah ta'ala ya ba ku ikon cancantar littafin baki da idan ku cancance ku duka ba abinda kuka iya cancanta za a ba ku saura kuma a gare ku amma dai kan shine gaba daya ya zama ba a koma da ku ba Allah ta'ala ya san tace a matakin farko ina ganin ya kamata ni abinda ake kira waiwaye a don tafiya wato ni kokarin yin tsokaci game da matsayin mata a cikin al'ummomi daban-daban da suka zo kuma suka rayu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a matsayin manzo da Allah ta'ala ya zaba domin isar da saƙonsa saƙon da yake dama dukan annabawansa shi aka ce su isar aka bashi littafi mafi tsada mafi falala da daraja littafin ƙarshe domin ya yi wa'azi ga al'ummar ƙarshe ta yadda a lahira za ta zama al'ummar farko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata sun samu kansu a cikin hali na kakanni kai domin kuwa sabanin yadda asalin al'amari ya kasance tun daga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce annabi Adam a matsayin mutum na farko kuma aka halitta masa matarsa daga gare shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا الله تعالى yace ya ku mutane ku bi tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa Allah nan wanda shine ya halice ku daga rai guda daya kuma ya halittawa wannan rai din abokiyar zama sa'annan ya yada maza da mata masu yawan gaske daga waɗannan mutane guda biyu Allah ta'ala ya ce lalle ne ku ji tsoron sa shi ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala kuma ku kiyaye zumuntarku ku sadar da isa lalle Allah mai kiyayewa ne a kanku duk ayyukanku Allah ya sani kuma ana kididdigewa za a yi maka sakamako a kansu a ranar kiyama wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke shiryar da mu zuwa ga asalin halitta da kuma kasancewar ashe namiji da mace abokan tafiyar juna ne masu taimakawa juna ne masu tallafawa juna ne masu kuma agazawa juna ne wajen ganin an raya wannan duniya ta hanyar bautawa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma khalifanci a cikin ƙasa ta yadda za a tsaida dokokin Allah ta'ala a yi abin da ya ce a bar abin da ya ce a bari sa'annan kuma ayar na daga cikin ayoyin da ke shiryar da mu zuwa ga cewa ashe mace asalinta tana da kima kuma tana da matsayi domin da dukkan wata mace da aka gani asalinta dai daga Adamu ne shi kuma Adamu shine asalin dukkan wani namiji a cikin mutane hakan ke nuna ashe mata manya ne su ma a cikin rayuwa to sai dai yau da gobe da aka ce bai bar komai ba an wayi gari mata sun samu kansu a wani yanayi daban sabanin yanayi na asali da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su akai domin su taimakawa maza su yi tarayya da tsakanin su da maza wajen raya wannan duniya da bautawa Allah tabaraka wa ta'ala hakan sai ya sa an wayi gari shedan yayi yaudara ya kuma rubi wasu daga cikin mutanen da suka rayu a lokuta daban-daban a kuma kasashe daban-daban mutane waɗanda ke da tsarin wayewa da tsarin rayuwa mabambanta sai aka wayi gari sun zo sun bautar da mata sun ta da su daga insaniyarsu ta asali ya zama tuka su ma ba su dama su iya yin abinda za su cancanci aljanna ko kuma cancanci wuta in sun kan gari wa Allah ta'ala ba wannan yasa manyan masana na duniya suka yi bincike mai zurfi domin gano matsayin mace a cikin al'ummomi mabambanta da suka rigayi al'ummar Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wasu manya-manyan kundaye na bincike ko kuma na adana bayanai guda uku da kuma wani littafi guda daya waɗanda dukan su an rubuta ne da harshen turanci waɗannan littafai guda hudu su ne muke iya cewa kamar marji'i ga waɗannan bayanai da zan gabatar dangane da matsayin mace kafin zuwan musulunci akwai kundi na tanada ko adana bayanai da ake kiransa da harshen turanci Encyclopedia Britannica sannan akwai wani kundin na adana bayanai da ake kiransa Encyclopedia Biblica akwai kuma wani kundin shi ma dai na adana bayanai ne da ake kiransa Encyclopedia Americana sai kuma wani littafi guda daya wanda aka rubuta shi domin yin bayani game da bambanci da ke tsakanin yammaci da arewacin duniya ma'ana a wato gabashi da yammacin duniya ma'ana gabas nan ne ake cewa kasashen larabawa ko kuma kasashen da musulmi suka fi yawa sannan yammacin duniya ko yammacin turai nan ne kasashen da turawa suka fi yawa kuma waɗanda ba musulmi ba suke da rinjaye a wajen adabi wannan littafi da waɗansu marubuta guda uku da Mes da David da Vera suka rubuta da kuma waɗannan kundaye guda uku na adana bayanai su ne za su shiryar da mu zuwa ga matsayin mace kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin al'ummar Girkawa Girkawa a wancan lokaci kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana ɗaukar su a matsayin al'umma da suke wayayyu waɗanda suke daga cikin al'ummomi mafi ƙarfi a duniya gaba ɗaya suna da ilimi suna da wayewa suna da tsari na zamantakewa irin nasu to a cikin wannan al'umma mace ba ta samu kima ba domin kuwa su Girkawa suna ɗaukar mace a matsayin wani ɓangare ne daga cikin ruɗi da yaudara da makirci na shekar kuma mace haja ce da ake iya saida ta kuma a sayuta su a wurinsu suna ɗaukar cewa mace ita ce dalili na dukkan bala'o'i da musifu da tashe-tashen hankula na duniya baki ɗaya suna ma mace kallon cewa kamar wata itaciya ce mai guba wadda daga nesa tsuntsaye za su sha'awar su je su yi koto a jikin bishiyar amma da sun yi koto a jikinta to za su mutu nan take saboda gubar da ke tare da wannan bishiyar wai su a wurinsu kuma ta kamar bishiya ce mai guba wadda in aka taba ku za a mutu haka suke ɗaukar mata a cikinsu al'ummar Romawa suna daga cikin al'ummomi mafiya ilimi da wayewa da sakafa da kuma yanayi kyakkyawa na zamantakewa a wancan lokaci su ma a cikinsu mace ta samu matsala ce babba domin ba a ba ta matsayi irin wanda ya ce ta ba a wurin Romawa suna ganin mace halitta ce da ba ta da ruhi sannan kuma idan da mace za ta yi laifi a cikin mutanen Romawa to ana iya nazartar da ita ta hanyar samun tafasasshen mai a zuba a kan cikinta sa'annan ana iya ɗaura mace a tsakanin sanduna guda biyu ko ginshiƙai guda biyu a ɗaure ta har sai ta mutu idan an ga dama za a iya samo ingar mandoki a ɗaura ƙafafuwanta a kwantar da ita a ƙasa in an ɗaura ƙafafun a ɗaurawa wannan doki sannan a buge shi ya fita da gudun tsaya a ja ta ƙirar a ƙasa har ta sheƙa na gira idan ma miji yana tuhumar mace
ko kuma uba yana tuhumar yarsa ko dan uwa yana tuhumar yar uwarsa ko da zina ko ta dabi'a mara kyau to mujarrabin wannan tuhuma na iya ba shi dama ya kashe ta wannan shine matsayin mace a cikin al'ummar Romawa waɗanda ke takama da ilimi da wayewa a wancan lokaci a cikin jama'ar Chinese Chinese wannan da muke jin sunayensa a yau a kasar China kenan ko kuma kasar Sin mace bata samu wani matsayi na a zo a gani ba hasali ma kaskanci ta samu kanta a cikin a wancan lokaci domin ko a wancan lokaci magana a cikin kabila ko cikin jama'ar Chinese suna daukan mace a matsayin ruwa mai najasa ruwan najasa wanda yake gusar da dukkan yawalwala da farin ciki kuma yake gusar da dukiyar da Allah ya azurta mutane da ita mace ana iya rufe ta da ranta mace ana iya gadanta kamar yadda ake gadan awaki da tumaki da shanu da raƙuma yadda za a iya gadan riga haka za a gaje ta yadda za a iya gadan gida ko ɗaki haka za a iya gadan ta yadda za a iya gadan kuɗi haka ake gadan mace a cikin jama'ar Shansawa a wancan lokaci sai jama'ar Hindu wato ƙasar India a yanzu ke su ma a cikinsu mace bata ji daɗi ba sun gana mata nau'o'in azaba sun mulaƙanta ta sun ƙasƙanta ta ba su ba ta ƙima ba ba su ba ta matsayi ba ba su ɗauke ta da wata daraja ba misali a cikin jama'ar Hindu wato ƙasar India a wancan lokaci su suna ganin cewa iska mai haɗari da kuma wuta da mutuwa da maciji mai kuba da kuma dukkan wani abu mai cutarwa sun fi mace alheri wai gara wuta da mace gara guba da mace gara maciji mai sari ko mai sara da mace gara ruwan zafi da mace gara irin iskan nan mai babbaka gidaje ta bibbige itatuwa to gara ita da mace saboda su a wurinsu mace babban bala'i ne mace fitina ce ba ta da wani amfani idan mijinta ya mutu mace ba za ta tsira ba domin ko za a zo wajen rufe mijin nata ba rufe shi ake a cikin ƙasa ba ƙona shi ake yi ya zama tuka to yadda ake yi matarsa in dai shi ne ya mutu kafin ita za a kawo ta a ba ta giya ko barasa ko duk wani abu mai sa maye a kwankwada mata sai ta sha ta bugu hankalinta ya fita daga nan sai a ɗauko ta a ɗaɗɗaure a kwantar da ita a bayan mijin nata matacce a haɗa ta da mijin a sa musu itatuwa a ƙone su baki ɗaya wannan shi ne matsayin mace a cikin mutanen India kafin zuwan musulunci a cikin jama'ar Farisa wato ƙasar Iran a yau a wancan lokaci kafin zuwan musulunci ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada mata ba su da daɗi ba an dandana musu kuɗa sun sha wahala sun sha azaba ba su ji daɗi ba ko kaɗan domin a wancan lokaci namiji yana da damar ya auri mahaifiyarsa yana da ikon ya auri ƙanwarsa ko yarsa yana da iko ya auri innarsa ko gugunsa haka nan yana da iko ya auri duk wata wadda take ɗa ce ga wansa ko ɗa ga ƙanwarsa idan mace na jinin al'ada za a tattara ta a ɗauke ta daga cikin mutane a kai ta wani wurin can daban a gefe ba za a ba ta dawo ba za a bar ta dawo cikin jama'a ba har sai ta gama jinin al'ada kai ka ce kamar irin mace ne ko mutumin da ke amai da gudawa ai kun ga za a ɗauke shi a killace domin kada ya hargo su to mace mai jinin al'ada haka ake mata a cikin ƙasar Iran a wancan lokaci kafin bayyana musulunci bayan wannan mace ba ta da iko komai ba ta da wani yanci ba ta da tacewa ba ta da kata'us ba ta da chas balya tana karkashin namiji ne kullun demon daiman idan ma ya ga dama ya iya cewa ya yanke mata hukuncin kisa sai a dauke ta a je a kashe wannan shine matsayin mata kafin zuwan musulunci a kasar Farisa wato kasar Iraq Yahudawa suna ba su ɗauki mace wata mace ba ko wata mutum mai kima ba ba su ɗauke ta da wani matsayi ba ba su ɗauke ta a bar girmamawa ba ko mutum mai daraja mai kima wanda yake da ƴanci ya kuma cancanta a girmama shi ba kwata-kwata asali ma su Yahudawa har a yau ɗin nan suna wulaƙanta mata ne misali su Yahudawa suna ɗaukar mace a matsayin tsinaniya bayan wannan a wajen waɗansu ƙabilun a cikin Yahudawa uba yana da ikon ya ɗauki ƴarsa ya kai ta kasuwa ya gwanjanta idan mace na jinin al'ada ba a yi wata irin kowace mu'amala da ita ba za ta yi abinci ba a ci ba za ta ba da wani abin sha a sha ba ba za a kwana da ita ɗaki ɗaya ba balle maganar gado ɗaya duk abin da ta taɓa ana ɗaukar shi najasa ne bai da tsarki saboda haka a yayin da take jinin al'ada ta shiga cikin halin niyyarsu ta shiga cikin halin tarku ta da cewa mun sani wannan jinin na al'ada ɗabi'a ce lalura ce da Allah ya ɗora mace a kai tun daga Hawwa'u mace ta farko alaiha salatu wassalam wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ta a matsayin matar Adamu tun daga kanta ake jinin al'ada ba taɓa samun wani daga cikin annabawa ko manzanni ya ɗauki mace a matsayin mara daraja ba amma sai gashi Yahudawa duk da tunanin da ake masu na cewa wai wayayyu ne masu ilimi to ga irin matsayin mace in tana jinin al'ada saboda munin jinin al'ada a wajen Yahudawa suna ganin idan mace na jinin al'ada hatta tukunya in ta taɓa to ba za a ci abincin da ke tukunyan ba amma kun ga a yau musulunci ba haka ya ɗauke ku ba duk abin da ake kira gata da ta goma shi da goma na arziki duka musulunci ya yi don mene domin kuma mutane ne kamar maza kuma kuna da ƴanci irin wanda Allah ta'ala ya ba ku kuna da rawar da za ku taka da gudunmuwar da za ku bada don ci gaban al'umma kiristoci su ma ba su kyale mace ta sha ruwa ba don sun ganawa mata azaba haka ne masu kiristoci wai daga abin da suke mamaki yaya halittar mace yake wai mace mutum ne ko ko aljani idan mutum ne wai tana da ruhi ko ba ta da shi idan kuma tana da ruhi to me yasa aka halicce ta don ta yi wa maza hidima ne kawai ko kuwa domin ta zo ta cutar da maza ne don haka su kiristoci suna ɗaukar mace a matsayin mara kima suna mata kallon cewa ita kanta mace aiki ne daga cikin ayyukan shaitan rijisun min amali shaitan a wajen waɗansu daga cikin masu bin aƙidar katolikiya a cikin kiristoci wato catholics kenan suna ɗaukar cewa mace ƙofa ce ta shaitan kuma duk wata irin alaƙa da za a yi da mace to zai kai mutum ga rasa imani mace a wurinsu ita ce musabbabin ɓatanci da baɗala da fasikanci da shirka da lalacewa a cikin al'umma da haka a kullum su suna ganin cewa mace musiba ce a cikin al'umma ba ta da amfani kuma a yi roƙi Allah ya tsare mutane daga bala'in mace to ba waɗannan ba hatta larabawa kafin zuwan musulunci larabawa a zamanin jahiliya su ma ba su ɗauki mace a matsayin mai daraja ba haka ne ma su larabawa suna ganawa mata nau'o'i na bala'i iri mata ba ta da kima ba ta da daraja ba ta da matsayi mata ba koman komai bane yadda kuka san hula a cire wannan a canza wancan haka mace take a wajen larabawa a zamanin jahiliya kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ay masa wahayi na farko mace ba ta da gadon komai idan wani na ta yi musu babanta ne yayanta ne mijinta ne ɗanta ne kowane ne ya mutu nata to ba a ba ta gado kwata-kwata idan tana aure to ba ta da wani haƙƙi ko ɗaya a kan mijinta idan miji ko kuma idan mutum ya mutu kuma yana da mata to babban ɗan shi yana da dama ya gaji matan gaba ɗaya uwarsa ce kawai ba zai gada ba don haka idan ya zamanto mutum ya mutu ya bar mata 100 tunda a wancan lokaci ana iya auren 1000 ma to idan ya bar mata guda 100 to babban ɗan shi zai iya gadan 99 banda uwar shi uwarsa ce kawai zai bari amma sauran matan uban to duka za su zama matansa zai ci gaba da kwana da su matansa ne sai ya saye da su bayan wannan ana tursa ka mata su yi karuwanci a lokacin jahiliya a cikin larabawa idan mutum ya laluba aljihunsa ya ji bayi da kokon dala ga matarsa ta taɓa ado sai ce fita je ki wuri kaza ko je ki wajen wani ki masa hila har sai ya yi zuna da ke ya biya ki ki dawo mu fito mutum zai iya tura yarsa ta je ta yi zuna domin ya samu biyan bukata na abin rayuwa mata ana iya amfani da su wajen tata tsakanin wane da wane suna musu ko gardama ya iya cewa idan abin da ka faɗi gaskiya ne na baka matata shi ma ɗayan zai iya faɗin haka to idan kai ne abin da ka faɗi daidai to na baka matata kuma idan abin ya tabbata wannan mata ta zama ta wancan saboda haka har mata ta ake da ita mata ana iya rufe su da rauta in suna ƙanana kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa idan mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a yayin da al-mawquda wato yarinyar da aka rufe ta da ranta ta ake kira al-mawquda a lokacin da za a tambaye ta a lahira bi ayyi dhanbin qutilat me yene ne kika yi na zunubin da ya sa ka kashe ki a wancan lokaci idan mutum matarsa ta haihu aka ce ta haifi ƙyamace to zai yi ne yana bakin ciki baya so wanda abin da kai ci har a yau an samu waɗansu mutanen suna da ƙurƙushin irin wannan ɗabi'a ta jahiliya idan mace ta mutu idan mace ta haihu aka ce mai ta haifa aka ce mace sai a ce kuma wai mace ta haifi mace wannan ɗabi'a ce ta jahiliya ba ɗabi'a ce ta musulunci ba Allah ta'ala ya ba mu labari a zamanin jahiliya su mata idan suka haihu kuma suka haifi ƴaƴa mata to ana bakin ciki wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hud an yadsuhu fi tura idan ɗayan su aka ce mai matanka ta haihu mai ta haifa mace zai yi ni a wannan rana yana mai bakin ciki da ɓata rai da ƙwansara fuska yana mai ɓoye kansa kada ma mutane su gan shi wai shi abin kunya ne da baƙin ciki ya same shi daga nan sai ya fara shawara ya rufe kusun da ranta tana ƙarama ko ko ya fata ta rayu amma cikin wulaƙanci saboda haka mace ana mata kallon a bar wulaƙantarwa ce in tana ƙarama ko dai a je a rufe ta da ranta ko kuma a fata ta rayu amma cikin wulaƙanci ba ta da ƙima ba ta da daraja ba ta da matsayi ba su ma tsaya nan ba akwai nau'o'in abinci da ya halatta maza su ci amma mata ya haramta gare su ci saboda tsananin nuna bambanci a tsakanin su da kuma mata to waɗannan bayanai su ne fa abinda ke nuna mana matsayin mata a wannan lokaci. Ne mana waɗannan bayanai kuma na nuna mana bayanan nan an ciro su ne ba wai daga littafai da ma musulmi suka rubuta ba, balle a ce a san zuciya ne musulmi suka rubuta ko kuma suka suka yi, a'a waɗanda ba musulmi ba ne suka rubuta waɗannan bayanan, wa shahida shahidun min ahliha, su ne suka rubuta da kansu. Kuma shi yasa na gaya mana waɗannan maraji'u ko littafai kundaye ne na adana bayanai na tarihi da kuma abubuwa na ilimi daban-daban, kuma ba wani musulmi ne ya rubuta ko ɗaya daga ciki ba. Encyclopedia Britannica ko Encyclopedia Biblica ko Encyclopedia Americana, duk waɗannan kundaye ne da waɗanda ma suke maƙiyan musulunci ne suka rubuta, amma ba ya tura su domin gaskiya ba a ɗaya ce. Kuma su waɗannan ko da yake ba musulmi ba ne kuma suna ƙiyayya da musulmi da musulunci, amma suna da amana a galibi a wajen rubutunsu, ba sa ɓoye gaskiya idan ta zo, wanda wannan ɗabi'a ce da ya kamata musulmi a same su a kai. Amma a yau za mu iya ganin ma wasu musulmin suna ɓoye gaskiya ko a cikin wa'azuzzukansu ko a rubuce-rubucensu, su karkatar da gaskiya su lanƙwaya domin kada mabiya su gane gaskiyan abu a guje su. Amma ga waɗanda ma ba musulmi ba sun fito sun faɗi gaskiya cewa ga yadda mata suka rayu a cikin wulaƙanci da ƙasƙanci da cin mutunci da rashin mutuntawa da rashin kimantawa da rashin ba su haƙƙoƙinsu na 'yan adam. Allah da iko, ana cikin irin wannan yanayi ne sai Allah ta'ala ya zaɓi manzansa Muhammadu ɗan Abdullahi farin jakada wanda ba a yi kamansa ba, ba kuma za a yi irinsa ba, manzan tsira, manzan rahama, wanda Allah ta'ala ya aiko shi ga dukkan halitta aljan da mutum domin ya yi masa wa'azi ya shiryar da su. Allah ya ce shi haske ne kuma shi shirya ne kuma mai kira ne zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah ɗin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana a matsayin manzo, sai al'amarin ya canza baki ɗaya. Sai mata waɗanda suka kasance wulaƙantattu, ƙasƙantattu, marasa daraja, sai Allah ya dawo musu da martabarsu ta hanyar saukar da Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ingantattu. Sai da manzon Ƙur'ani shi ne ake kira wahayin awwal, wato wahayi na farko wanda Allah ya saukar da shi ta hanyar mala'ika Jibrilu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ita kuma sunna ita ake kira wahayin salin, wato wahayi na biyu wanda Allah ya saukar da ita kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai da waɗannan kundaye guda biyu, Al-Qur'ani da kuma sunna, sai suka dawo da martabar mace, suka nuna kimar ta da matsayinta. Allah tabaraka wata'ala ya dawo wa mata da darajojinsu waɗanda da aka yi watsi da su, ya nuna cewa ai mace ta cancanci ta bauta wa Allah tabaraka wata'ala, kuma ita ma tana da kima irin nata, tana da daraja irin nata, tana da matsayi irin nata, sannan ta cancanci Allah ya tsora mata wajibai ya kuma sariyar mata da waɗansu abubuwa. Ta cancanci azaba in ta kwaɗare wa Allah, kamar yadda ta cancanci rahama idan ta yi wa Allah tabaraka wata'ala ɗa'a. Allah tabaraka wata'ala ya nuna cewa mace ce mai kima mai daraja, tana iya zama uwa wadda aka ba ta haƙƙoƙi a kan 'ya'yanta, tana iya zama 'ya wadda aka tabbatar masa da haƙƙoƙi a kan iyayenta, tana iya zama matan aure wadda ke da haƙƙoƙi a kan mijinta, tana iya zamantowa mace mai 'yanci wadda take da dama ta nemi ilimi, take da dama ta yi sana'a, take da dama ta wakilci 'yan uwanta mata a wuraren da ya dace, take da dama ta bayyanar da nata ra'ayin da fahimta, take da dama ita ma a san da ita a kuma ba ta matsayin da ya dace da ita. Allah tabaraka wata'ala cikin Al-Qur'ani ya ba mata haƙƙoƙi manya-manya guda biyar. Haƙƙi na farko, an ba ta haƙƙi na cancantar ta ga bautar Allah tabaraka wata'ala a cikin suratul Nisa sura ta 4 aya ta 24 da suratul Nahl sura ta 16 aya ta 97 da suratul nisa sura ta 4 aya ta 1 da suratul nahl sura ta 16 aya ta 72 da suratul a'raf sura ta 7 aya ta 189 da suratul shura sura ta 42 aya ta 11 da suratul isra sura ta 17 aya ta 70 da suratul a'raf sura ta 7 aya ta 19 zuwa ta 27 da suratul luqman sura ta 31 aya ta 14 da suratul ahqaf sura ta 46 aya ta 15 da suratul hujurat sura ta 49 aya ta 13 da suratul ali imran sura ta 3 aya ta 195 da suratul ahzab sura ta 33 aya ta 35 da suratul nisa sura ta 4 aya ta 125 ai aya ta 124 duk waɗannan ayoyi gaba daya waɗanda ba sai na jawo su ba saboda yawan su in muka ce zamu kawo su duka to sai mun kai magarba don haka na ambata muku surorin da kuma ayoyin wanda ke bukata ta koma ta karanta a cikin Qur'ani domin ta gane Allah ta'ala ya faɗi game da ita tunda duk taron ku nan mata ne kuma dan ku ake wannan karatu domin ku san menene Allah ya tarar muku a cikin addinin nan kuma wata irin gudunmuwa da rawa ake sa ran ku taka domin al'umma ta samu ci gaba a waɗannan ayoyi gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cancantar mace da bautar Allah da kuma kasancewarta mace mutum ko dan adam mai kima da daraja wanda idan ta bauta wa Allah ta yi masa da'a aljanna ce makomanta idan ta kandare wa Allah to tana da sakamako na azaba Allah ta'ala ya nuna mana cikin waɗannan ayoyi cewa da ita mace da namiji matsayin su daya a wajen Allah dangane da bauta da kuma cancanta wajibai ko kuma cancanta abubuwan da Allah ya haramta aka nuna mana cewa a wajen takawa da da'a ga Allah matsayin ta daya da namiji namiji bai fita ba a wannan bangarorin ta iya matinsa ko shi ya fita gurgudan kokarinta gurgudan yadda take gurmaya wajen bin Allah ta'ala aka nuna mana cewa tsakanin ita da namiji wanda ya fi daraja a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah din aka nuna mana cewa da ita da namiji asalin su daya duk dai daga Adamu ne Adamu kuma daga kasa ne da haka ba wanda ya fifice wani in dai ana maganar matsayi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dangane da bauta da kuma tafkiyar nafs da kuma abin da ya shafi ruhi ko kuma abin da ya shafi lada ko duniya wannan shine yanci ko kuma haƙƙi na farko da addinin musulunci ya tabbatarwa mace haƙƙi na biyu shine haƙƙi ko kuma yanci na tattalin arziki a bayan mace ba ta iya mallakar komai ba ta gado amma ita ana gadanta ita kanta ma a matsayinta ta mutum ana iya gadanta ba ta da sana'a domin duk abin da ta mallaka namijinta ne ba ta iya mallakar komai ko kyauta aka ba ta mijinta zai karbe ko ubanta zai karbe amma sai musulunci ya ba ta yanci da haƙƙi na iya mallakar wani abu tun da farko dai aka ce tana da gado ko da mahaifinta yaro suna yan karama kai ko tana ciki ba a haife ta ba za a jinkir ta rabon gadon har sai an haife ta ko kuma in an mutu za a iya rabawa amma za a ware mata kasan namiji in an haife ta namiji a ba ta kasan duka in an haife ta mace a ba ta kasan mace sauran kuma a sake rabawa har da ita domin a nuna tana da matsayi na mallakan wani abu mace aka nuna wanda duk zai zauna da ita a matsayin mata ta wuri dole sai ya biya sadaki wannan sadakin nata ne ba na wani ta ba babanta bai da haƙƙi da sadakin ta mahaifiyarta ba ta da haƙƙi da sadakin da aka bata sai dai suna iya karɓa su yi mata wata hidima da shi misali su saya mata wasu kayayyaki a kai ta gidan mijinci ko kuma su yi mata wani abu dai da zai amfane ta idan ita ce ta ɗauka ta ba su kyauta fa biha wa ni'ma aka nuna cewa mace za a iya ba ta kyauta kuma ta karɓa mace za a iya mata wasiya kuma a mata abin da ake mata wasiyar da shi mace za ta iya saye da siyarwa, za ta iya kasuwanci. Mace za ta iya tara dukiya har ma ta fita zakka. Mace za ta iya mallakar wani abu har ma ya zama ta iya taimakawa mijinta da wani abu. Duk waɗannan na nuna matsayin mace a ɓangaren da ya shafi tattalin arziki. A cikin Qur'ani, a suratul Nisa, sura ta hudu kenan, aya ta hudu da aya ta bakwai da aya ta goma sha biyu da aya ta ashirin, duka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatarwa mace haƙƙi da kuma ƴanci na iya mallakar wani abu na tattalin arziki. Aya ta mace ta fi kowa arziki a dogarawa. Aya ta mace ta fi kowa arziki a sabon gari. Aya ta mace ta fi kowa arziki a Kaduna. Aya ta mace ta fi kowa arziki a Najeriya. Akwai yau a samu mace ta fi kowa arziki a duniya. In hakan ya kasance, to ba wani laifi ba ne, kuma ba wani aibi ba ne a haƙƙin mace. Ta da cewa a da ba ta iya samun komai, ba ta iya mallakar komai, kamar yadda neman ishara. Idan mijinta ya mutu, tana da gado. Idan ɗanta ya mutu, tana da gado. Idan iyayenta ko kuma wani nata ya mutu, tana da gado. Duk wani wanda yake nata, to za ta iya yin gado, kuma za ta iya gadon wani abu daga cikin abinda shari'a ta kaddara ko kuma Allah ya kaddara ya mutu ya bari. Illa iyaka, akwai dokoki, akwai ka'idodi, akwai kuma sharuɗa da rukunai da suke hukunta wannan irin rabon gado da muke magana a kansa. Bayan wannan, Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatarwa mace haƙoƙi da kuma ƴanci na zamantakewa. A can baya na bayyana mana cewa mace ba ta da wani ƴanci ko haƙƙi na zamantakewa. Ba ta da wani ƴanci ko haƙƙi na zamantakewa. A Salima, a matsayinta ta matar aure, ba ta da haƙƙi a kan mijinta. A matsayinta ta ƴa, ba ta da haƙƙi a kan iyayenta. A matsayinta ta uwa, ba ta da haƙƙi a kan iyayenta. A matsayinta ta ƴar uwa, ba ta da haƙƙi a kan ƴan uwanta. Haka dai take tana cikin wani yanayi mai tsanani. Amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mata da haƙƙoƙi. Idan tana ƴa, tana da haƙƙoƙi a kan iyaye. Idan tana matar aure, tana da haƙƙoƙi a kan miji. Idan tana uwa, tana da haƙƙoƙi a kan ‘ya’yanta. Idan tana ‘yar uwa, tana da haƙƙoƙi a kan ‘yan uwanta. Duk wani abu na haƙƙoƙi irin wanda ya shafi zamantakewa da mu’amala, to ita ma mace shari’a ta ba ta. A cikin suratul Takwir, sura ta 81 aya ta 8 da aya ta 9 da suratul An'am sura ta 6 aya ta 151 da suratul Isra sura ta 17 aya ta 31 da suratul Nahl sura ta 16 aya ta 58 da 59 suratul Rum sura ta 30 aya ta 21 suratul Nisa sura ta 4 aya ta 21 da suratul Nisa sura ta 4 aya ta 19 da suratul Baqara sura ta 2 aya ta 228 da suratul Nisa sura ta 4 aya ta 19 da suratul Isra sura ta 17 aya ta 23 da 24 da suratul An'am sura ta 16 ku sura ta 6 aya ta 151 da suratul Ankabut sura ta 29 aya ta 8 da suratul Luqman sura ta 31 aya ta 14 da suratul Ahqaf sura ta 46 aya ta 15. Duk waɗannan suna tabbatarwa mata ko sun tabbatarwa mata haƙƙoƙi da kuma ƴanci, nau'in ƴanci na zamantakewa da mu'amala a matsayinta ta matar aure ko matsayinta ta ƴa ko matsayinta ta uwa ko matsayinta ta ƴar uwa ko matsayinta ta mutum dai a cikin al'umma. Haƙƙi na hudu, haƙƙi na hudu, haƙƙi na ilimi. A bayan can mata ba ka karatu domin karatun su bai da amfani a baya can mace ba ta da yanci ta koyi wani abu a addini ballan ta nama ta iya koyar da wani to amma sai musulunci ya tabbatar wa mace da haƙƙoƙi na neman ilimi da yaɗa ilimin da koyan ilimin da koyar da shi da karanta ilimin da kuma karantar da shi a cikin alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala a wurare guda biyu ya yi umarni da a tambayi waɗanda suka sani idan mun ba mu sani ba fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun a cikin suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 da suratul nahl sura ta 16 aya ta 44 haka nan a suratul muhammad sura ta 47 aya ta 19 nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa kowa ya nemi ba kuma bambance ba tsakanin mace da namiji kowa gwagwarmayar neman ilimi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-tabarani ya rawaito ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin a wata riwaya ala kulli mu'mini neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi a wata riwaya akan kowane mu'mini anan mun ana nufin namiji ko mace ai saboda ƴancin da Allah ya ba ku ne na neman ilimi shi yasa ma magajan ku suka ba ku dama da izini ku ku anan yau idan da kuna cikin irin wancan yanayi na rashin ƴanci da ba za ku fito neman ilimi ba magajan ku da za su karantar da ku ba ba za su nemo masu karantar da ku ba ba kuma za su ba ku damar ku fita ku je ku nemi ilimi ba amma alhamdulillah musulunci ya muku goma ta arziki ya muku ta goma shi ya ba ku matsayi da daraja da kima ta neman ilimi kai bari ma in gaya muku an taba samun mata guda 7 waɗanda su ne ma suka karantar da mazajensu mazajen nasu kuma duniya ta shaida cewa manyan malamai ne na duniya amma kuma duk da haka matan su ne ma malamansu matan ne suka ba su ilimin da har suka zama manyan malamai duniya ta yi da ilimansu bayan wannan a fagen ilimi akwai mahaifiyar al-Imam Shafi'i da mahaifiyar al-Imam Malik da mahaifiyar al-Imam Ahmad ibn Hanbal da mahaifiyar al-Imam al-Bukhari mai hadisi dukkan waɗannan mata su ne suka yi ruwa da tsaki suka taimaka suka agaza suka tallafa suka ba da gudunmuwar da ta sa ƴaƴansu suka zama malamai a duniya shikenan mata masha Allah Allah ya fitar ku daga tsangi na jahilci zuwa turba ta ilimi aka fitar da ku daga duhu na jahilci zuwa hasken ilimi aka fitar da ku daga yanayi na rashin kima yanayi na rashin sanin abinda Allah da manzo suke bukata zuwa ga matsayina ba kawai ku sami ilimin ba har ma kuna da dama ku karanta da ilimi Allah tabaraka wa ta'ala mun gode maka lalle ne mata ku ji tsoron Allah ku gode wa Allah akan wannan nema sa'annan ku zamanto masu kirki masu sanin ya kamata masu aiki da ilimi haƙƙi na biyar haƙƙi a wajen hukunci a da mace ana iya rufe ta da ranta ko babu komai mun ji cewa a cikin waɗansu al'ummomin mace haja ce da ake iya saye kuma a sayo mun ji cewa mace uba yana da dama yanke mata hukuncin kisa miji yana da dama yanke mata hukuncin kisa mun ji cewa mace ubanta yana da dama ya ɗauke ta je ya rufe ta da ranta tana ƙarama mun ji cewa mace idan aka ga ta yi laifi ana iya ladabtar da ita ta hanyar tafasa mai a zuba a cikinta ko a ɗaura ƙafafuwanta a jikin doki in garma a sukwani dokin ya fita da gudu ana janta ƙasa har ta mutu duk waɗannan abubuwa mata sun gan su a baya amma da musulunci ya zo sai ya ce turai dai a bakin rai wanda duk ya kashe wani sai an kashe shi da haka ashe mace Allah ya alkinta ta ya kare mata ranta a daruriyatul khams da musulunci yake magana a kai an ba ta su an tsare mata rayuwarta an tsare mata dukiyarta an tsare mata addininta an tsare mata mutuncinta an tsare mata hankalinta waɗannan guda biyar su ake kira larurorin rayuwa guda biyar ko kuma a daruriyatul khams wanda musulunci ya tsare wa mushi a cikin surah al-baqara sura ta 2 ayat 178 da ayat 179 Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta kisasi wato sakayya ko kuma ramuwa ga wanda ya kisa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa ya kullu kalimani an wajabta maku qisasi wato sakayya a haƙƙin kisa na ganganci dane yanci a madadin dane yanci bawa a madadin bawa mace a madadin mace sai ba ambaci namiji ba domin dama can ana ba da diyan namiji kuma ana kashe wani in ya kashe namiji daga gaba dama mace ce ba ta da kima to sai Allah ya darajanta ta ya fito da sunan ta kwalo-kwalo cewa wal unsa bil unsa wato mace a madadin mace to akwai haƙƙi na shida wanda musulunci ya ba mace ko kuma yanci na shida da musulunci ya ba mace shine yancin bayyanar da ra'ayinta ko bayyanar da fahimtarta a cikin al'amuran rayuwa musamman waɗanda suka shafe ta a da mace wane ita ta tsoma baki cikin al'amura wane ita ta ba da shawara wa ma zai nemi shawarar nata idan ba ta ba da waje aiki da shi ai saboda ma kurkushin irin wannan jahiliya da waɗansu mutane saboda ƙarancin ilimi suka jawo shi cikin musulunci ai har ba akwai wani hadisi na ƙarya da yake karantowa wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wai shawiruhunna wa khalifuhunna wai ku nemi shawara mata amma duk shawara da suka baku ku yi aiki da sabanin shawara ta su wannan ai zancen banza ne ai maganar ma ba tai kamata maganar manzon Allah ba domin wannan garanti ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake afsahu man nataka bidadi yaya za a waye gari irin wannan garanti kuma wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kashi bai nemi shawara mata ba kuma da suka bashi bai aiki ba shawara ba misali lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi na farko malaika jibril ya sane shi a kogon hira yace masa ikra yi karatu ya muhammad yace ni ban yi karatu ba ma ana da kare aka sake ce masa ikra yace ma ana da kare aka ce masa ikra yace ma ana da kare aka ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fitika ya kowarka dan bai taba ganin wani irin wannan ba malaika ne jibril ya gansa ya mamaye sararin samaniya fukafukan sa guda 600 ya garza ya gida ya samu matarsa khadija bint khuwailid radiyallahu anha wa ardaha yake mata zammiluni kullulbeni aka lullube shi a mayafi daga baya wannan tsoro ya gushe masa ana nan wata rana ya sake fita sai ya sake ganin malaika da jibril ya kara firgita ya dawo gida a ƙarshe sai ya ce ma khadija ni ko ina ma kai na tsoro kada wani abu ya cutar da ni sai khadija ta ce masa wallahi Allah ba zai kunyata ka ba ashe kai din nan ba ka san kai gaskiya da riƙon amana ba mai taimakawa masu rauni ba ashe kai din nan baka mara badala lalale da baki in sun zo kai masa gara kai masa goma na arziki Allah ba zai kunyata ka ba in dai tunda waɗannan sunan dabi'unka Khadija bata ba shawarwari ba bata natsar da zuciyarsa ba bata kwantar da hankalinsa ba don ma ta tsara natsar da shi ta dauke shi ta kaisa wajen wani kawunta Waraka ibn Nawfal wanda anan Waraka din ya kara tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa manzo ne don haka babu wata matsala wannan da ya gani shine irin dan sakon da aka aika wa Annabi Musa misali na farko ke misali na biyu a shekara ta 6 da yin hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da sahabbansa masu dan yawa sun fita daga Makka suka nufi daga Madina suka nufi Makka domin su yi aikin umra ba su rike makami ba tunda ba ya yi za su ba sai mutanen Makka suka samu labarin cewa ga manzon Allah yana tafi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce ba abin da ya tufa ce ta hana shi shiga garin Makka suka zo suka tare shi a wani wuri da ake kira Hudaybiya suka hana shi tafiya anan sai da aka kulla sulhu da yarjejeniya da alkawari a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutanen Makka wannan alkawari ko yarjejeniya ba sai wa sahabbai dadi ba domin san da cewa mutanen Makka sun mulakanta su sun kankanta su sun nuna ba su da wata kima ko wani matsayi amma dai manzon Allah ya yarda saboda shi yana aiki ne da wahayi bayan an gama wannan yarjejeniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci sahabbai da duk dabbobin da suka zo da su da nufin in sun tafi sun yi aikin umra da aikin haji su yanka to yanzu su yanka su a wurin afwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba umra ya tafi ba aikin haji ne ya nufin tafiya a wannan lokaci ya haji ya umra shi yasa aka tafi da dabbobi domin a yanka tunda wanda ya umra ba wani yanka a kansa ko ba wata yanka a kansa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace su yi wannan abu sahabbai sai suka tsaya turus suka shiru suka kasa yin wani abu dauran su ya baci da abin da mutanen Makka suka yi masa mulakanci hankalin su ya tashi zuciyar su ta daga sai rasa yadda za su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ga wannan sahabbai sun turko turko shi ma kuma sai abin ya dame shi to dama a wannan tafiya da matarsa ya yi tafiyar Ummu Salama radiyallahu anha wa arda'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga wajen Ummu Salama ya ce mata gafa abin da ya faru yanzu nan ma ya ce sahabbai su yanka dabbobin su ko su soke raƙuman su sai aski ko sai sai amma kowa ya tsaya cikin kotu sai Ummu Salama ta ce masa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ka fita waje kar ka ce musu komai in ka je ka soke naka dabbobin ka kira wanzami yayi maka aski ka kyale su maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito ya samu sahabbai ya soke dabbobin sa bai ce musu komai ba sannan ya kira wanzami yace yi man aski ai da sahabbai suka ga annabi an fara masa aski sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan da nan suka tashi suna rige-rige tare da turereniya suka sassoke dabbobin su suka yanyanka dabbobin su suka yi wa juna aski don Allah waye ba da shawarar da ta sa aka samu mafita ba mata bace to idan aka ce mata ba za a iya neman shawarar ta ba anya ba a fada ba sai musulunci ya ba ta haƙƙi da ƴanci na bayyanar da ra'ayinta musamman ma a cikin abubuwan da suka shafe ta ya ishe mu misali a cikin suratul mujadila sura ta 58 aya ta 1 zuwa ta 4 da kuma suratul mumtahana sura ta 60 aya ta 10 zuwa aya ta 12 Allah ta'ala sai nuna mana mata na da daman su yi wani bayani da zai nuna ga matsayin su ga haula haula matar sabi matar kai wadda ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai mijinta ya nuna cewa ita a wurinsa kamar mahaifiyarsa ce shi ake kira zihari a yaren malamin fikir Allah ta'ala ce kad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum mata ne aka bata dama ta zo ta bayyana ra'ayinta da fahimtarta akan mas'alar da ta shafe ta amma a da ba haka bane a cikin littafin Bible da Kiristoci ke kafafa da shi an bayyana a tsohon alkawari wato Old Testament cewa mace ba ta magana a coci ko tambaya ba ta yi balle a tambaye ta ta amsa wai idan tana da tambaya sai dai ta gaya wa mijinta shi ya tambaya mata ko ta gaya wa matsanta shi ya mata tambayar ita ba ta da dama ta yi magana amma musulunci sai bai nuna haka ba ya zamanto a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata na yin tambaya mata na ba da amsa mata kan zo su nemi shawara mata kan zo su koka da wani abu mata kan nemi mafita cikin wasu matsaloli da suka shafe su. Ashe kenan duka wannan ya kuri ɗan uwa mata na nuna muku irin matsayinku da darajarku da kimarku a cikin addinin musulunci. To tunda kun ji matsayinku, to yana da kyau a mataki na gaba mu fahimci matsayin musulunci game da ku mata. Wai shi musulunci wani taradi ya maku, wani irin tagomashi ya maku, wata irin kariya ya baku, me keke manufar musulunci game da ku mata? Musulunci yana ɗaukan mace a matsayin abokiya ce ga namiji, abokiyar tafiya ce ga namiji. Shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace an-nisa'u shaqa'iqur rijal, mata abokan tafiyar maza ne. Musulunci yana daukar cewa mata saboda yawan su suna da tasiri akan maza, domin sukan yi tasiri akan mazajen su na aure kamar yadda sukan yi tasiri akan ƴaƴansu. Kuma mai yawan su abu ne wanda yake da muhimmanci a wajen gina al'umma, sannan kuma tasirin nasu ma ya fi yawan nasu yawa, domin mace mace ce ko halitta ce mai tasiri. Har ma yake sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni ban taɓa ganin wata halitta ko wani mutum mai rauni a wajen gangan jiki, mai rauni a hankali, amma wanda ya fi iya mallakar hankalin da tunanin namiji ba kamar ku mata. Ba ku ne kuna da rauni a halitta, ƙaramin yaro ma sai wa mace ƙulli a ciki sai ta ba ta da kuka, mace gan same miyan budurwa shekaran ta 18 ko 20, kanin ta dan shekara 10 in ya tattakure ya mata kafa ko ya ƙulle mata ciki da naushi sai ta ba ta kuka, ka ga kina da rauni a halitta. Bayan wannan walaysa zakar kal unsa, ai mace ba kamar namiji bane a ƙarfi da juriya da ɗawainiya da sauransu. Bayan wannan ga ta kuma tana da rauni a hankalinta, domin ita mace duk abin da take so yakan makantar da ita, duk abin da take ki yana makantar da ita. Soyayyarta akwai makanta, kiyayya akwai makanta. Mace tana da rauni ba ta iya auna abu a ma'aunin da ya dace, domin ko in tana da karkata ga abu to ba wani abu da za a faɗi da zai kushe wannan abu. In tana da ƙyama ga abu ba abin da za a faɗi ya kyautata abin a idanta. To ko kuma mace ce tana da rauni, amma kuma duk da haka namiji mafi girma, mafi ƙarfi, mafi iya mulki, mafi ilimi, mafi dukiya, sai mace ta riƙa juya shi ya zame mata bita zaizai, ya zame mata wani ɗan tsitsi a tafin hannu, saboda tasirin da mace take da shi akan namiji. Wannan ba ni na faɗi ba, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne faɗi kamar yadda na kawo mana hadisi. Wannan ya sa ma mata ba a yi sai da su. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari sharhi Sahih al-Bukhari ya nakalo maganar wani mutum mai hikima wanda yake cewa an-nisa'u sharrun kulluhunna, mata sharri ne gaba ɗayan su, mata gaba ɗayan ku sharri ne, dukkan ku bala'i ne. Wa asharru ma fihinna adamul istighna'i anhunna, amma mafi sharrin al'amarin mace shine ko ba za a rayu ba sai da ita. Ga ta sharri amma dole ku ba sai da ita. Kai mata al'amarin ku daban mamaki, idan ba ku ba gida in kun yawa gida ya ƙara gyaruwa. To musulunci na ɗaukan mace a matsayin mai tasiri a cikin al'umma, domin ita ce makarantar farko da kowane ɗa sai ya bi kafin ya je gaban malami a islamiyya ko a makarantar allo ko ya je a koya mai ABCD a makarantar boko, ya bi makarantar uwa domin za ta koya mai magana, bayan ta koya mai zama da rarrafe, bayan ta koya mai yadda ake abubuwa, ita ce za ta koya mai zagi ko ta koya mai kyawun al'amari, ita ta bata mai tarbiya ko ta gyara mai tarbiya, ita ta koya mai yadda ake cin abinci ko abin sha, ita ta koya mai yadda ake tsarki da sallah. Ashe kenan mata kuna da tasiri a cikin al'umma. In kun lalace, al'umma ta lalace. Idan kun gyaru, al'umma ta gyaru. Kuna da tasiri akan mazajenku, galibi galibi kuna da tasiri mai yawa akan mazajenku. Ashe in kun gyaru, al'amarin maza zai gyaru. In kun bace, al'amarin maza zai bace. Musulunci yayi kokari matuka wajen kare wa mace yanayinta na matunta ko matuntaka, ta yadda ba za a bada dama ba yan bana bakwai azzalimai waɗanda suke da karkata irin ta sha'awa su yi amfani da ƙarfin da suke da shi su cutar da mace a matuntanta. Bayan wannan, musulunci ya girmama 'ya mace a matsayinta ta wadda Allah ya bata muƙami mafi daraja na yin tarbiyyar tubalan gina al'umma. Su wane ne tubalan gina al'umma? Ƙananan yara. Bayan wannan, musulunci ya nuna ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ta domin ta zama ita ce mai kula da al'amarin tsari mafi tsada mafi daraja a cikin al'umma. Wani tsari? Tsari na aure da zamantakewa. Sai zama Allah ya zaɓe ta ita ce mai kula da al'amuran gida a madadin mijinta. Bayan wannan, musulunci ya yi imani, ya yarda, ya kuma bayyana daidaituwa da ke tsakanin namiji da mace a wajen halitta da kuma a wajen yin ƙoƙarin bautar Allah. Sai dai wannan daidaituwa ba tana nufin daidaituwa ce ta a yi kafaɗa da kafaɗa ba. A'a, daidaituwa ce mai fa'idantar da adalci da kuma cancantar kowa a ɓangaren da ya zama ya fi ƙwarewa. Hakanan musulunci ya yi la'akari da bambancin mace da namiji a waɗansu al'amura, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laysa zakar kal'unsa, ai namiji ba dai yake da mace ba, a cikin suratul Ali Imran sura ta 3 aya ta 36 a harshen wato mahaifiyar nana Maryam alaiha salatu wassalam, kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma wada'ata قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا الله يقول تيوا كل ما تأتينا أتبع الكو كنت أصوني أكن سن كلا كلي إما تنا سن قل باعي بني دوني هكا الله أهل جيدا كبسا إذا ما تنا سن كايل أدو تبرجي ta taba ado ta shiga daki ta kula a daka, duk wannan ba wani abin korafi bane, tabi'a ce ta ku haka Allah ya halice ku. Shi yasa Allah ta'ala ya ce afa mai munasha fil hiyati wa huwa fil khitami ghayr mubin, ai ku an halice ku ne, an tada ku, an rene ku, an yi tsurururin ku ne akan san kayayyakin ado da kalakari, kamar yadda Allah a cikin suratul zukhruf ya faɗi a sura ta 43 kenan aya ta 18. Wannan ke nuna mana ashe akwai bambanci a wasu ɓangarorin tsakanin namiji da mace, ko ba bambanci? Akwai. Daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin namiji da mace akwai maganar annabta. Ba a taɓa samun annabiya ba, ko an taɓa samu? Ba a taɓa samu ba, sai dai annabi. Ba a taɓa aiko wata mace a matsayin annabiya ko a matsayin manzanniya ba. Allah ta'ala a cikin suratul Yusuf sura ta 12 aya 109 da suratul Nahl sura ta 16 aya ta 43 da suratul Anbiya sura ta 21 aya ta 7 ya bayyana mana cewa ba taba aiko wani ko wata mace a matsayin annabiya ko a matsayin manzanniya ba. Bayan wannan, an kara nuna bambancin da ke tsakanin namiji da mace a bangaren dawainiya a gida, bangaren dawainiya a gida ko kuma dawainiya ma wajen waɗansu ayyuka na bauta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walil rijali alayhinna daraja, kuma maza na da wata daraja akan mata. Suratul Baqara sura ta 2 aya ta 228 domin za mu ga akwai lokuta da maza ke gogormaya wajen bautan Allah amma mata an dauke musu misali jihadi ba tsora mace zuwa jihadi ba amma namiji dole ne bayan wannan mace in tana jinin al'ada an dauke mata sallah shi ko namiji ba dauke ne ba dan baya al'ada mace in ta yi tana jinin biki an dauke mata sallah amma namiji ba dauke mishi ba dan baya haihuwa bayan wannan a wajen abin da ya shafi daukan dawainiya na gida namiji shine aka ce ya nemo ya bada ba a nemo a bashi ba amma idan mace ta taimaka wannan ta kyauta musamman idan Allah ya sa tana yan sana'o'inta tana da dan abin da za ta iya taimakawa ta taimaka abu ne mai kyau mai amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم سورة النساء سورة آية 35 سأنا إن أنسى كما تي الله تعالى يا وجب تاوى نمد دي سكما تسا دي تيت دباتل حتى كما عند وانا شين أمرنا الله تبارك وتعالى أتكين رسل الطلاق سورة 36 دير آية 30 بايوانا shugabanci na gaba daya a gida namiji ke da shi ba mace ba ita mace tana kula da lamarin gida amma namiji shine shugaba na gaba daya shi yasa ma mace dole a danganta ta da namiji a ce mata wanke matar ruwa ne kamar yadda Allah ta'ala a suratul tahrim sura ta 66 aya ta 10 yace daraballahu masalan lilladheena kafaru ra'atu nuhin wa ra'atu lut kanata tata abdain min ibadina salihin فخانتاهما فلم يكن عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع داخل يا انا دنگنتاسو ني غا iyayensu maza ba iyayensu mata ba misali sai dai a ce wane dan wane ko wance yar wane ba a cewa wane dan wance ko wance yar wance dunya Allah ta'ala ce waye a suratul ahzab sura 35 aya ta 5 ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsaqu indallah da wannan nake so in jawo hankalinku cewa ba daidai bane ko bai da gaskin karantar wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita mace a danganta ta da mijinta a wajen suna misali a asibiti ta je karban kati sai ta ci a ce wane sunanki tace sunana wance wane wannan nan mijinta ba ubanta ba wannan shari'a ba ta gane shi ba duk da cewa da yawa mata haka suke da yawa maza haka suke ne wannan ya saba karantarwa addinin musulunci al'ada ce ta bature wasu suka je suka dauko suka kawo mana abinda Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsaqu indallah ba ya da mace canza suna ba wai dan ta yi aure ba ya da ba musulunci wai dan za ta shiga makaranta ta canza sunanta ta yi amfani da sunan mijinta ba ya da ba musulunci wai dan za ta yi aikin gwamnati ta canza sunanta ta hada da namijinta ta cire mahaifinta ba ya da ba musulunci duk wannan al'adu ne na bature ya kawo mana musulunci bai da shi ba kuma ma su maza ai ma ba sa tsoron Allah ne akan wannan matsalar domin wani namiji ne zai soya a wurin mace bazawara ta zo gidan shi ya kai ta asibiti a kira sunanta da katinta amma sunanta da sunan tsohon mijinta zai rubuta ita akwai namiji da zai so to me yasa yanzu shi bai sa ta canza in ya mutu ta aure wani ba ko ya sake ta aure wani to da haka wannan ba daidai bane al'adu ne wanda ba su da asali a cikin addinin musulunci amma abin mamaki za mu ga hatta waɗansu ma malamai ne ko masu karantarwa ne na addini ko masu da'awa ne ko limamai ne amma wai matansu sunayensu suna danganta shi ga sunayen mazansu wannan kuskure ne bai dace da karantarwar musulunci ba a wajen gado gado namiji ya fi na mace domin namiji yana da rabo biyu na rabon mace kamar yadda Allah ya faɗi a suratul nisa sura ta 1 ta 11 da ayat 176 a wajen shaida shaidar mata biyu daidai take da shaidar namiji daya kamar yadda yake cikin suratul baqara sura ta 2 ayat 282 bayan wannan miji shike saki ba mace ba mace ba ta sakin kanta duk yadda take kin mijinta ba ta sakin kanta ba abinda kawai za ta iya yi shine sai dai tai sulhurshi ka sake ni zan baka kaza ko kuma ka sake ni don Allah ne ka sauke mani in ya ji ya saki shikenan in yake saki ba ta da inda za ta je a duniyar nan take kanta duk yayin da shi ba ta iya sakin kanta dole sai ya sake ta abinda kawai za ta yi ta kai shi ga tsara wajen alkali take yana cutar da ita in aka bincika a ga da gaske ne a ga kuma maslaha ta nuna a raba auren sai a raba amma ba ita ta raba ba alkali ya raba ko kuma ta ce ba ta san shi me ya miki ba komai ba dai na san shi biya ta da ke shi ki masa kulli kike nan sai a raba auren ta amma in ba ta waɗannan hanyoyi ba mace duk inda za ta shiga duk bala'inta ba sai ta rabu da mijinta ba domin da saki na hannun mata ne da mun shiga uku da mun shiga uku amma Allah ya lantsafa mana ya yi mana gamdakatar ya yi mana ta gomashi goma ta arziki ya zamanto saki dai yana hannun maza ne ba hannun mata ba sannan akwai wasu ɓangarori na bambanci tsakanin namiji da mace mace tana jinin al'ada namiji baya yi mace na haihuwa namiji baya yi mace tana ɗaukan ciki namiji baya yi mace na shayarwa namiji baya yi mace ce aka ce ta sa hijabi namiji baya sawa duk waɗannan ɓangarori ne na bambance-bambance da ke tsakanin namiji da mace bayan wannan musulunci ya sanadar wa mata waɗansu ayyuka guda uku ma'ana gudunmuwar ku mata da ke nan da waɗanda ba su a nan a wajen ci gaban al'ummar musulmi abubuwa uku ne gudunmuwar ku abu na farko haihuwa da tarbiyyar ƴaƴa waɗanda su ne muke ɗauka a matsayin tubala na ginin al'ummar musulmi mai ƙarfi mai kishin kanta wadda za ta bauta wa Allah yadda Allah yake so maza ba su haihuwa ku din ne dai masu haihuwa kuma idan ku haihu ba watsar da ƴaƴan za su yi kusa ba so ake ku yi masa tarbiyya domin al'umma ke alfahari da su a nan gaba tarbiyya ta ilimi tarbiyya ta tauhidi da aqida tarbiyya ta kyawawan ɗabi'u tarbiyya ta saba musu da ibada tarbiyya ta koyar da su kiwon lafiya da yadda ake kula da jiki tarbiyya ta kyautata fahimtar su da hankalinsu da tunaninsu tarbiyya ta iya mu'amala da zamantakewa kyakkyawa tarbiyya ta kishin kai da neman na kai da ƙoƙarin kai kawo wajen kawo ci gaba da al'umma duk wannan aikin ku wa khairu nisa'il alamin hiya allati taduru shu'un albayt aw fihi ta'amu aka ce mafi alkhairin mata a duniya gaba daya ita ce wadda ke zauna a gida tana tarbiyyar ƴaƴa tana kula da al'amuran gidanta to ake ku haihu idan Allah ya ba ku haihu in ku haihu kuma ku tarbiya domin dole ne ku yi kamar yadda hadisai suka nuna bayan fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara idan aka wayi gari yau an zauna muku farfaganda ana cewa kar ku yi ta ku haihu ku je ku yi tsarin iyali ku je ku yi kaza ku yi kaza kar ku tara ƴaƴa in kun tara za su game ku to ku sani ana nema a raba ku ne da aikin ku na asali wanda Allah ya girmama ku a kan shi Allah ta'ala a Qur'ani ai ya nuna mana matsayin ku a dalilin rauni da kuke samu da wahala da ɗawainiya na ɗaukan ciki da goyon cikin da haihuwa da shayarwa da kuma tarbiyya وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه وانا على وهن وفصاله في عامين وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أولا أولكما وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا to wanda ya hana ku haihuwa yace ƴaƴa matsala ne a taro ya yawa bala'i ne za a rasa yadda za a yi to ku sani ya raba ku da wannan aikin ne babba da Allah ta'ala ya ba Allah ta yake mu ne akan wannan to in ka ce ba ku so ba ku yi wa Allah godiyar mayu ba ba ku yi wa Allah butunci ba dama kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tazawwajul wadud alwaluda ko aure mata waɗanda suka iya soyayya kuma suke haihuwa ashe kenan haihuwa abin so ne wanda ba ta haihuwa ai ba yadda take so bane ko ba haka ba wata fa za ta iya bada rayuwarta inda ta san za ta haihu amma abin mamaki sai ga waɗansu ƴan tsallan bakade daga ƙasashen turai wanda mun san bakin musulunci ne da musulmi wai suna farfaganda me yasa za a yi wai bakin cikin su karmi yawa shi ko ba yake ya ce mai yawa dan yi alfahari da yawan mu a ranar lahira ga sauran annabawa to ba sa so mu ji umarnin manzon Allah so suke mu tambaye mu balbalce mu lalace to amma ba kawai a haihuwa idan an haihu a kuma yi tarbiya ba wai a kyala yara su lalace ba a kan su tambaye ba a kan su zamanto masu shaye-shaye ba masu bangar siyasa ba masu yin ɗabi'u munana waɗanda ba su dace ba marasa mutunci masu yin abinda yake na kir da asha da Allah wadai ba wannan ba shine abin da ake so mu yi ba idan kin haifi yaya baki masu tarbiyya ba to kin yi bangare ɗaya ne wancan bangaren kuma Allah zai tambaye ki ranar kiyama saboda haka aikin ku na farko ya ku mata shine ku haihu domin a hayayyaba kuma ku yi tarbiyyar ƴaƴan musulmi waɗanda su ne tubalan ginin al'ummar musulmi al'ummar da ake sa rai ta zamanto mai alfahari ga addininta mai kishin Allah da manzon Allah mai kishin musulunci mai yi wa Allah da manzon Allah ɗaya aikin ku na biyu ko kuma gudunmuwar ku ta biyu shine ku samar da sukuni a gidajenku ga mazajenku ku samar da sukuni da walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali ga mazajenku idan kuka kasa samarwa mazajenku da sukuni to ku sani an samu matsala kuma aikinku na biyu ba ku yi ba domin ku Allah tabaraka wa ta'ala ce waye wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ashe kenan ke mace ana sa rai namiji ya samu natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi a dalilin kike a matsayin ki ta matarsa ran da aka samu mace sai dai ta haifar wa mijinta da bala'i cutarwa wulaƙanci cin mutunci zafi a gida ya gaggare ya tafi waje bai zauna a gida to wannan mace ta yi hasaran duniya kuma in ba ta tubo za ta yi hasaran lahira ko kun san cewa akwai mazajen da suke Allah Allah matan su zo na kuda su mutu dan a huta da bala'i a yadda ƙwallon mangara a huta da kuda saboda cutar wanda take wa mijin ba ta girmama shi ba ta masa biyayya ba ta nuna masa ƙauna da soyayya ba ta iya zama da miji ba ba ta yin masa hidima a gida ba ta kula da haƙoƙinsa ba ta gama abinci a kan kari ba ta ɗan yin tsuwar wurin ɗan abin da ya samu komai ba ta kyautata mashi idan ya zo tsakanin ita da shi sai dai ke masa abu fara tawalle tsakanin ita da shi sai dai yawman abusan kamɗari ne babu mutunci ba mutuntawa ba ta girmama shi balle ƴaƴan shi balle iyayen shi ba ta ganin sa da gashi wannan mace ne amfanin ta ta miji mana akuta Allah ya zabe ku ya girmama ku ya ba ku aiki na ku kula da haƙoƙin mazajen ku ku sama musu da natsuwa ku samar da natsuwa gare su da jin daɗi da walwala da sukuni amma ku ku yi butulci ga Allah ku masa godiyar mayu ku zamanto ku ne matsala ga mazajen ku ku ga namiji ya fito yana sambatu a titi shi kadai ku ga wani ya tsallaka titi ba duban mota saboda bala'in da matarsa ta kulla masa an waye gari a nan Zaria a nan karamar hukumar mulki ta sabon gari wani mutum ya fito sallar magriba a makare shine liman aka jira aka jira din tuba can daga ba sai ga shafito aka tada ikama ya juya zai ce Allahu akbar kawai sai aikin maza aikin wani ai wai matar ce tai masa wato bala'i a gida ta dantana masa azaba ta gana masa azaban nalima tai masa yawman abutan kamdarira saboda kawai me saboda son zuciya da rashin tsoron Allah da rashin taido da rashin sanin mutunci da haƙƙin miji bayan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowace mace ta duba tsakaninta da mijinta domin shine sanadiyar shiganta aljanna ko wuta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan da zan umarci wani yayi ma wani sujuda saboda girmamawa da na umarci mace ta yi wa mijinta sujuda saboda haƙƙin da ke tsakanin shi shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce mace fa idan da mijin tana da galando ko gyambo ta sa bakinta ta tsotse ta tante ba ta biya shi haƙƙinsa ba ma'aiki fa sallallahu alaihi wa sallama cewa mata yayi babu wata mace da za ta cutar da mijinta a nan duniya face matansa na aljanna sun ce Allah tsine miki Allah ya wadaranki tir Allah wadaranki ke ki sani fa an dan baki ajiyar shi ne na watan gadi ya kusa barin ke zo inda miki anya mata kuna jin tsoron Allah anya ku waɗannan mata da kuka zo kuka cika wannan masallaci ga ku har waje ko ta ko ina kululu anya kuna jin tsoron Allah anya kuna kyautatawa mazajen ku anya kuna ba mazaje haƙoƙin su anya kuna girmama mazajen ku anya kuna tsara mutuncin mazajen ku anya kun san mutuncin mazajen ku anya in kuka mutu yanzu kuna ji mazajen ku za ki bakin ciki ne ko za ki murna wannan ya kamata ku tarbi ta to wajibin ku na biyu ne dai ina ga ya ba ruwa na Allah ya san na isar da wannan sako wajibin ku na biyu wajibin ku na biyu shine ku samar da sukuni da walwala da jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali ga mazajen domin idan kun yi haka su kuma mazajen za su samu karfashi na su fita su gobar mai rayuwa su taimaki addinin Allah su nemo abin da za ku ci ku samu ribin asiri wannan ba yana nuna cewa waɗansu mazajen da kadare bane wannan ba yana nuna cewa waɗansu mazajen azzalumi bane wannan ba yana cewa ni ban yi ta cewa waɗansu mazajen ba su yin abin da ya dace ba duk na san wannan amma dai tunda wa'azin naku ne na mata to ko ake gaya ma ku ji tsoron Allah ran da muka tasa mazan a gaba su ma sai a gaya musu nashi gudunmuwar ku ta uku ko kuma wajibin ku na uku shine ku tsare martaban ku da mutuncin ku na mata ku wakilci sauran ƴan uwan ku musulmi a bangarori na rayuwa za ku yi haka ne idan kun samu ilimi ilimin addini da ilimin sana'a za ku yi haka ne in kun tsare mutuncin ku kun girmama kanku kun zamanto kyawawan abin wato kyawawan misalai ga sauran mutane kun zamanto ababen koyi da sauran mutane randa aka waye gari mata sun zauna da jahilci wace gudun mawa za su ba al'umma randa mata suka zauna ba sa yin abin da ya dace ya za su taimaki al'umma kamata ya kokuce mata yan uwan waɗanda suke da dama su yi karatun boko su yi da gaske su kuma dage su yi karatu mai amfani muna buƙatar wakilci a ɓangaren ungozoma a ɓangaren aikin jinya a ɓangaren likitanci a ɓangaren ilimin haɗa magunguna a ɓangaren da ya shafi karantarwa waɗannan ɓangarori musamman suna da matuƙar muhimmanci a samu mata da yawa bai daga hikima ki tafi asibiti kina da hijabi ki koma niƙabi amma ki je wani namiji kila ma Marcus ko John ko Gideon ko David shine zaki tsirara ya tsaya yana duba ki domin ba ki da wakiliya musulma likita ko kuma musulma mai aikin nan na zama kai labari in ba da wakilci irin wannan abin bakin ciki ne a yayin da muke kuka an dan nemu muna baya mun ci baya amma har yanzu waɗansu ba san ma muhimmancin ilimi ba musamman ma ilimin nan na zamani da yawan ku nan kun riga kun fara tsufa ilimi ya muku nisa irin wannan da ake kira na boko amma ƴaƴanku ba jikokinku ba wala tanadi kuka yi musu kuna sai da zobo, kuna sai da gishiri da magi ku kulle don ku biya musu kudin makaranta idan ma mazajen ku sun daga, ko ko sai dai abin da ya shafi biki da suna, ko ko sai abin da ya shafi canza sarka da takalmi a je a gwangwaje ranar biki a ce ba wanda ya shiga irin nata, amma ga ƴaƴanta suna yawo ba makaranta ba addini babu addila ba sa zuwa makarantar islamiyya ba sa makarantar aljo ba sa zuwa makarantar boko ballantana su zaman zuwa masu kishin kansu gudunmu ina ba ku ci gaba inda ba mai ilimi ba ta yaya za ku iya wakiltar mata ƴan uwanku in an zauna da jahilci ku sani cewa akwai buƙatar waɗanda suka yi ilimin da za su iya zuwa su ci gaba da karatu su ci gaba da izinin mazajensu ko iyayensu in ba su yi aure ba kamata ya yi waɗanda za su iya zuwa su yi ko da irin wannan ɗan kwas da ake yi na koyon jinya da koyon aikin nas-nas irin wanda ake a nan sabon garin wajen su Abubakar Jarumi ko wanda ake a Tudun Wada wajen Kofa wajen su Malam Abdulkarim Suleiman ko irin wannan ne mutum ya je ya koya in kika koya ko iya karɓar haihuwa kika yi aikin kyau aiki rage mana abin bakin ciki aiki rage mana takaici aiki rage mana tashin hankalin da ke damu a ce a asibiti namiji shi zai karɓa haihuwar mace ba matarsa ba ba muharramarsa ba ba komai ba abin ya zama bambarakwai namiji da suna Hajara yaya al'umma za su ci gaba ta haka saboda haka gudunmuwarku ta uku rawar da za ku taka ta uku wajen ci gaban al'umma ita ce ku wakilci kawunanku domin ku tsara martabanku ku taimaki al'ummarku ku kare mana mutuncinmu ku samu mu samu girmamawa a tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba waɗannan ƴan uwa su ne ayyukanku guda uku da musulunci ya tanadar muku tambayar ita ce kuna shirye da ku waɗannan ayyuka ko kuwa ba za ku yi ba idan kun zaɓi za ku yi alhamdulillah idan kuma kun ce ba za ku yi ba to wannan ya rage naku ni dai na gaya muku abinda Allah ya nufe ni da in sanar da ku in kun zaɓi ku yi ku bi Allah alhamdulillah idan kuma kun zaɓi ku biya kururuwan shaitan da farfagandan da kuke ji a rediyo da talbijin da farfagandan da kuke ji ko kuke karantawa a jaridu da maganganun banza da wofi da waɗanda suke ba su ma fahimci addini ba waɗanda suke kangararru ne sun kaya zaman aure ko sun gagari iyayensu ƴan fina-finan Hausa in kun ce za ku biye masu to ga fili nan ga doki a ranar kiyama Allah sai ya tambaye ku kuma ku san amsar za ku ba shi abin da ya kamata in faɗa muku na ƙarshe ba zan faɗi ba dalili na kun malle ki tunda nake zuwa wa'azi ban taɓa zuwa inda ake surutu ba kamar yau tunda nake a duniya ni ko na san cewa na je na yi wa'azi ya fi 1000 amma ban taɓa samun inda mata suka kangare suke surutu kirkiri ana dawo ayoyin Qur'ani da hadisi ba sai nan ko kuma kamar nan a ranar 2 ga wannan watan Ramadan na gabatar da muhadara a kwalejin tunawa da Sardauna wato Sardauna Memorial College da ke Kaduna a nan wurin matan da ke taruwa sai dai a yi maganar dubbai ba maganar ɗaruruwa ba amma kuma shuru sai haka ake karatu sai kamar ruwa ya ci bayan nan wurare duka da aka jaje ina maganar wa'azin mata ne nan ba ma na maza ba ɗan dada a cikin garin Zane Kwarbai ɗaruruwan mata ne rututu fulilu amma kowace ta yi tsit ta saurara gobe ne war haka kamata ya yi insha Allah a ce ina nan ina muhazara a markan salafi a Tudun Wada ga mata ɗaruruwa suke zuwa amma ga ku kunan ɗin kun je taron masha Allah amma kuma kuna ta surutu to dan wannan laifin da kuka yi akwai wata gara basa da ya kamata in gaya muku a matakin ƙarshe a karatu shine yaya za a yi mace ta mallaki mijinta ya zame mata fita da zai to na rike abu na ba zan gaya muku don haka na yanke shawarar cewa zan dakata a nan insha Allah ina roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da zan ni a tsari na in na faɗi irin wannan na faɗi kenan ba dawowa baya saboda haka in Allah ya raya mu zuwa faɗi na samu labarin an ce kun tuba in ina da rai zan zo in gabatar da waɗannan bayanai idan kuma ma Allah ya kaddara na gane cewa kun tuba taubatan nasuha kafin sallah zan iya tarana in zo in gabatar muku daga nan zuwa kwana bakwai amma in ban gane haka ba to mu bar shi in Allah ya raya mu faɗi ma ƙara fa in ina da rai amma babu shakka a yau dai insha Allah ga faɗa komai a kan wannan kuma da ya kamata kuna jin wannan yau dukkan mu mazaje ku mai da mu bi ta zaizai mijinta ce babu sihiri ba komai mu'amala ce kawai za a koya muku yadda ake yadda shari'a ta koyar hadisai da ayoyin Qur'ani da maganganun magabata yadda mace ta kirki ya kamata zuwa da mijinta to amma tunda kun makan ku gukulu kun makan ku mukunta to Allah ya taimake ne ya tuba daga ƙarshe ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ci tambayoyin da nake da zan muku ku tantance littafai guda 20 su ma na fata duk sakamakon abin da kuka yi na surutu a cikin masallaci surutu a waje surutu an taɓa karanta Qur'ani da sunna irin wannan yanayi idan ba dan a dogara ba ne duk inda na ji haka nakan tsaye da karatun ne ba kuma zan ƙara yi na tashi kai ko kin ci ɗaya na fara na ji sai in tashi kai saboda ba yadda za a yi ku bar gidajen ku zo nan mu ku bar ayyukan ku zo nan sannan ku kasa saurarawa ku ji abin da ake yi Allah ya amsa addu'a Allah ya amsa ibadunmu da muke yi da karɓarmu ya kuma ya taimaka mana kurakuranmu abubuwan da aka faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu ikon yake da su kuma ya ba mu ikon wato ƙara kyautu da lamuran mu da yake abin da kuskure daga shedan ne kuma daga dare ne ne ina roƙon Allah ya yafe mani ya yafe muku ya yafe mana baki ɗaya ya kuma ba mu ikon gane kurakuran da mu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafi musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ibada da muke yi muna yin ta a sa'a ya sa mu daga cikin bayin sa na kwarai wanda zai yanta da wata zo aljanna ya sa mu daga cikin bayin da zai alfahari da su ya sa mu daga cikin bayin da za su ga aljanna ranar kiyama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh